Wato kamar yadda yawancin masana tattalin arziki na kasashe suke bayani, Najeriya ta samu kanta a cikin wani hali na kakanukayi. Menene halin kakanukayi? Kudin shiga da Najeriya ke samu, tana samun shi ne ta wajen harkan sai da man fetur. Kasuwan man fetur ya yi ƙasa. Shekaru kamar 13 ko 15 da suka wuce, an ba gwamnatin Najeriya ta wannan lokacin, wato gwamnatin shugaban ƙasa Obasanjo a lokacin, shawaran cewa ƙasar Amerika fa ta gano wani lungun da za ta iya samun mai, kuma in ta samu man nan ta fara haƙo shi, kasuwan mai ko kuma farashin mai a duniya zai yi ƙasa. Saboda haka Najeriya ya kamata ta fara tunanin yin tattali a lokacin da take cikin wandaka da kuɗi. In ba wa jama'a ba su manta ba, za su tuna cewa shugaban ƙasa Obasanjo shi ne ya kawo wani salo na aje kuɗi, wato wanda muke kira excess crude account. Aka sa kuɗi a ciki, kuma aka fara irin kuɗinmu nan na ajiya na ƙasa, wato foreign reserve, aka tara shi kusan na akwai lokacin da kuɗinmu na ajiya ya kai kusan dala biliyan 60 kusan da 7. To bayan wannan abu ya faru, gwamnoni da kuma sabbin shugabannin ƙasa da muka samu kamar lokacin marigayi Umar Musa Yar'Adua da kuma shi tsohon shugaban ƙasa Goodluck Jonathan, aka yi ta rabe-raben kuɗin nan, ana kashewa kamar gobe ba za ta zo ba. Yau sai gashi farashin man, da ana sai da gangan mai naira $110, yau gangan mai guda ɗaya takan ba ta wuce $55. Kaga idan kuɗin shiga da kuke samu ya ragu, kuma kuka ci gaba da kashe kuɗin da kuke kamar yadda kuka saba, dole ku samu ƙasa ta samu matsala.
To yanzu samu masu sayan man ba kenan, haka al'amarin zai ci gaba, koko akwai wani gyara, koko akwai wani abu da Najeriya za ta yi domin ganin wannan lamari ya farfado?
Wato gyara yana da wuya kuma yana da sauki. Na farko dai tukun farashin mai a yanzu maganar da ake ba ma ganin zai iya tashi ya koma misali $70 ko $80. In aka yi wasa ma farashin man nan yana iya komawa ƙasa da $55 ɗin da ake sayarwa. Watakila in an ci sa'a nan da wata 6 masu zuwa, farashin mai ya tsaya a $40, amma zai iya kai $30. Kaga ashe muna cikin wani halin kakanikayi. Menene zai sa da farashin man nan ya ƙara faduwa? Shine da wato zamantakewan America da India da Iran da aka daidaita. Iran in ta fara sai da manta, dole man zai yi yawa a kasuwa, sannan kuma in yi yawa a kasuwa farashin shi zai ƙasa. Kaga Najeriya kenan tana cikin wani hali.
Zai shafi Najeriya kenan.
Zai shafi Najeriya. Farashin man in ya ƙara faduwa, kaga kuɗin da Najeriya take samu zai iya raguwa. Wato inda za mu samu sauki shine Allah ya taimake mu, an zaɓi gwamnatin da ba ta ce ba za ta rinƙa madukiyar jama'a wakace-waka tashi ba, kuma tana iyakan ƙoƙarinta ta ga yadda za ta yi ta ƙwato ma wato ƙasar Najeriya dukiyar da wasu daga cikin magabata suka handama ko suka wawura. Wannan zai iya sawa mu canza yanayin mu canza salon yadda ake tafiyar da gwamnati. Ma'ana in abinda za a kashe $100 ne, $100 nan za a kashe, ba za a ce an ɗauki $1,000 ba a maimakon $100 kamar yadda aka saba a da. Ba darajar nairan ta ɗan gyaru, amma ba lalai ba ne ya koma kamar $170 ko $180 da muka saba a da.
To Alhaji Shaibu, idan na fahimce ka, yanzu kamar wannan ziyara da shugaba Buhari ya kawo a nan ba zai yi kowane irin tasiri ba wannan ɓangaren kenan?
A gaskiya a cikin ajandan ma da yake ƙoƙarin ya tattauna da shi shugaban ƙasar Amerika, babu maganan sayan man fetur. Saboda ka san shi wanda yake da kaya a kasuwa, in ya kasa na sayarwa ne, ba za ka iya tursa sama wani mai saye dole ya zo ya saya ba. Abinda shi shugaban ƙasar Amerika ya faɗa shi ne za su taimaka mana wajen yaƙi da Boko Haram, za su taimaka mana wajen gyara matakan tsaro da kuma kuɗaɗen da aka sata, tunda su suna da na'urorin da za su san ina kuɗin suka shiga, su ba da bayanai wuri kaza muna ganin akwai wuri kaza, ka duba can ko ka duba nan. Wannan kuma kaga ba ƙaramin taimako ba ne.
To in an samo kuɗaɗen, in ba sarrafa su ba, ai su ma amfani za a yi da su su ƙare.
Wato ai shi yasa ne bayani na farko. Kaga Allah ya taimake mu, shi mai girma shugaban ƙasa Buhari ba mai san ayi almudahana bane ko kuma ayi biji-biji da dukiyar jama'a, saboda haka idan an samu naira 100 za a yi mu mutane aiki kwatankwacin naira 100 ne, ba za a samu naira 1000 ba a kwashe naira 900 a yi aikin naira 100. Kaga in aka samu wannan komin kankantan kuɗi, idan aka kashe kuɗin na yanda ya kamata a kashe, za a iya samun sauki. Misali, kaga ɗaya daga cikin aƙidan ita wannan sabon gwamnati tana tunanin za ta gyara wajen fannin noma da kuma fannin yanda za a haƙo ma'adanai. Idan aka samu ta ci nasara a kan waɗannan ababen guda biyu, za mu wayi gari ne a Najeriya wata ran a mamanta da cewa ma mun taɓa sai da mai, ba ma sai mun dogara ga fanfetur ba, saboda wajen noma kawai ƙasar Najeriya za ta iya albarkatuwa, ta ci da kanta. Kaga ba sai mun shigo da shinkafa ba, ta ci da kanta ba sai mun shigo da alkaman da za mu yi biredi ba, da kuma kayayyaki dai da ake tasowa wanda yake a yanzu haka in muka gyara zamantakewarmu ba sai mun rinka sayo waɗannan kayayyakin daga kasashen ƙetare ba.
Amma kana ganin abu ne mai yiwuwa cikin shekaru huɗu?
Wato zai wuya a ce za a iya wato samun nasara a cikin shekaru huɗu, amma cikin shekaru huɗu nan za a iya samun nasaran wato ɗora ginshiƙin samun wannan ci gaban.